Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji tarihin tsohon shugaban Majalisar Dinkin Duniya marigayi Kofi Annan. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya madaurin ki daya. Daga baya kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kama ne shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu, sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labarai mai karatu Baba Yakubu Makeri. Tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan ya rasu da safiyar yau Asabar, kuma ya mutu yana da shekaru 80. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya mai ci yanzu Antonio Guterres ya kwatanta aikin Kofi Annan na dindindin, kuma ya ce ta kowace hanya Kofi Annan shine Majalisar Dinkin Duniya. Shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya sanar da makokin mako daya na mutuwan wannan babban gwarzo. Ya ce Annan mutum ne da ya yarda da kwarewar yan Ghana, wanda yake ganin yan Ghana za su iya kaiwa ga cin gaci a cikin rayuwarsu ko da masu kadai suke tafiya. Shi ma tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ce Annan cikakken ma'aikacin diplomasiya ne kuma mai aikin taimako ne, wanda za a iya cewa shi ne Majalisar Dinkin Duniya. Haka ita ma jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley ta ce Kofi Annan ya sadaukar da rayuwarsa ga zaman lafiyar duniya, ya kuma yi aiki tukuru wurin haɗin kan duniya, kuma ya ci gaba da yin aiki na taimakawa dan adam da kuma kimanta rayuwar dan adam. Shugaban hukumar zartarwa ta kungiyar tarayyar Turai Jean-Claude ya ce babban abin da ya kamata a yi domin tunawa da Kofi Annan shine alƙali ayyukan kirki da ya yi a duniya. A shekarar 2001 Kofi Annan ya samu kyautar na lambar yabo ta Nobel Prize tare da kyautar aikin taimako na Majalisar Dinkin Duniya. Yayin da demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo take huskantar babban ɓarkewar cutar Ebola ta biyu a cikin wannan shekara, masu aikin kai ɗaukin gaggawa sun yi ƙoƙarin daƙile cutar a halin da ake ciki, kuma masana kimiyya suna gudanar da gwajin maganin alluran da ake jarrabawa a wurin. Bugu da ƙari akan ƙoƙari da suke yi, masu nazari a Congo sun tattara bayanai da zai taimaka wurin kai ɗauki da kuma kare sake ɓarkewar cutar ta Ebola da wasu ma cututtuka a ƙasar. Aikin nasu ya haɗa ne da shirya wani hoton yadda cutar take yaɗuwa ta hanyar wato da kuma hanyar gano yadda cutar ke yaduwa, da kuma shirya wata taswira inda mutane suke zaune da kuma inda mutane suke aiki da inda suke karban kiwon lafiya. An shirya wani muhimmin shiri na fahimtar yanayin cutar ta yanda za a daƙile yaduwar cutar, wanda zai kai ga samun cikakken jinya cikin sauri. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shahararren dan wasan cricket na duniya Imran Khan ya dauki rantsuwar kama aiki a matsayin Prime Minister Pakistan na cikin 22 a yau Asabar, sai dai zai hukunci kalubaloli da dama da suka hada da durkushewar tattalin arzikin kasar da kuma wato shan matsin lamba da kasar take huskanta na tayyaki da yan kungiyoyin yan ta'adda wanda ake zato suna gudanar da ayyukansu a kasar.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, a yau Asabar ne Allah ya dauki ran tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan ya rasu yana da shekaru 80 a duniya. Ga dai tarihin marigayin daga Redwan Abbas.
An haifi Kofi Atta Anana Akumasi cikin jihar Ashantin kasar Ghana a ranar 8 ga watan Afrilun 1938. Yayi karatun sa na Secondary and Fancy Film, sa'annan yayi karatun Jami'a Kwame Nkrumah University of Science and Technology dake Akumasi, inda ya karanci karatun hurda da jama'a. Yana da shekaru 20 ya samu takardar karasa ilimin sa a McAllister College a St. Paul, Minnesota, inda ya karanci Economics, wato ilimin tattalin arziki. Anan ya samu digirgin sa a Economics a 1961. Daga nan ya iza zuwa Geneva, Switzerland don ƙarin ilimi a Economics. Daga nan ya zama ma'aikacin kungiyar kiwon lafiyar duniya WHO, wadda reshe ne na Majalisar Ɗinkin Duniya. Daga bisani, Majalisar Ɗinkin Duniyar ta tura shi birnin Addis Ababa, kasar Habasha, da New York. Anan ya samu shiga makarantar fasaha ta Massachusetts, inda aka bashi Master of Science degree a Management a 1972. Kofi Anan dai yayi amfani da kusan doka kuruciyarsa ne a Majalisar Ɗinkin Duniyar. A 1990 shine yayi tsakani a shawartawar Saku, waɗanda aka yi garkuwa da su a ƙasar Iraki yayin mamayar da aka yi wa Kuwaiti. Don amanna da ƙoƙarin Anan, an zaɓe shi babban magatakarda, wato matsayi mafi girma na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kama aiki a ranar 1 ga watan Janairun 1997. Ya kuma samu lambobin girma da yawa, a cikinsu har da kyautar Nobel ta zama lafiya. Kofi Anan ya yi aurensa na farko da Titi Alakija, 'yar Nigeria, a 1965. Daga bisani ya auri Nane Maria, 'yar Sweden, a 1984. Yana da 'ya'ya uku, Kojo Anan, Ama Anan, da Nina Crozelt de Groot. Kofi Anan ne bakar fata ɗan Afirka na farko da ya shugabanci Majalisar Ɗinkin Duniya. Mutum ne mai taka tsantsan, wanda sauƙin lamarinsa a wurin magana ya sa wasu ke kuskuren ɗaukarsa da mai rauni. Ya rubuta littattafai iri-iri. Bayan murabusin ɗinsa, ya koma Geneva da zama. Kan ya tashi zuwa wani ƙauyen Switzerland da ake kira Bern, inda da sanyin safiyar yau Asabar ya koma ga mahaliccinsa.
Tarihin marigayi Kofi Anan kenan aka saurara daga Raduwan Abbas. To masu sauraro, yanzu zamu koma gefe mu bai wa Jummai Alfili don ta gabatar mana da shirin na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron Tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya. A saboda matsayinsu, shugabannin addini suna da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin al'umma. Muna jinjina musu a saboda wannan namijin kokari da suke yi. A saboda haka ne wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra ya nemi ra'ayin wasu shugabannin addini kamar haka.
A Lawal Usman, limamin masallacin Juma'a na Yuta, muhimmancin zaman lafiya tsakanin musulmi da kirista wani babban al'amari ne, kuma abu ne wanda ya ɗauko asali tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Musamman kirista su ne makwabta na kusa game da musulmi, don tarihi ya nuna lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta yaɗa musulunci, ya soma samun sahabbai da makiya suka sa shi gaba, ya tura wasu zuwa Habasha. A lokacin ko sarkin Habashan kiristan ne, kaga zamantakewa ya ɗauko asali, babban al'amari ne, shi ke kawo ci gaba da zaman lafiya da karuwar arziki.
Ya karbe su
kware, har ma daga baya su makiyan suka sake turawa cewa wai a dawo da su. Shi shugaban tafiya ce a tambaye na tambayan sarki, yana roƙon sarki ya tambaye su bayin wasu ne a Makka ko dukiyar wasu suka ci. aka ta maka ce ba ko da zai ce ma sarki kazi abin da kiyayya mu tsakani har sarkin ya ce ya karanta mashi wasu ayoyi daga dahi ya amana ce tuka ta biya dada rike su da kyau ya salmu wadance ba zan ba ku su ba ba ma nesa ba nan kurkusa Allah sauke ka mun fadan 2000 a pastor da muke tare da shi yakan kawo mun ziyara ya zo mun hira da shi ni ma nakan kai mun ziyara kaga akwai zamantakiya mai kyau akwai wata kirista ita ma duk sallah na duniya za ta kawo mun da cefane da shinkafa da abubuwa kaga akwai zamantakiya mai kyau to abubuwa ne wanda wato sharri ne na yahudu wanda dama suna so su ga sun wada kan al'umma musamman kasar nan tamu kaga ana dunkuɗe ana dunkula waje daya da kristan da musulmi ana zamantakiya mai kyau ba yadda za a samu galaba ba din da ya kawo tabarbarewa abubuwa na zamani da kuma kowa su kansu malaman ina kira ga malaman yan uwan namu su riga fadi tsakanin su da Allah akwai wasu malaman za su fada san zuciyar su su fitinan shine riba su akwai kuma malamai na Allah wanda zaman duniya a zaman lafiya shine riban su wanda kowa ya sami yin addinin cikin sumul kalau in akai ta yada ilimi su pastor suka dage suna ta yi tsakanin su da Allah akwai wani banda ya rike sunan sa bane ina sauraron wa'azin sa yana yi tsakanin su da Allah kristan ne amma ban bari wa'azin sa ya wuce ni saboda ina jin yana fadi a tsakanin su da Allah yana fadin yadda addinin kristan nasu yake akan gaskiya to in suka dage mu ma malaman muka tuna mutuwa fa zamu koma ga Allah kuma kowa Allah zai masa sakamakon abin da ya abinna haka koma ga Allah insha Allah za a koma kaman da
sunana Pastor Hana YD Buru ina aikin Ecclesia Christ Evangelical and Life Intervention Fellowship kuma ni ne shugaban farfadar zaman lafiya da sasanta tsakamu ba mutum addini a Nigeria wato Peace Revival and Reconciliation Foundation kuma ni ne ke shugaban yan kare rajin bil'adama na Global Network for Justice and Humanity under Human Rights.
Maganar zaman lafiyar nan ana magana ku malaman addinai me kuke ganin ya kamata a zauna lafiya ne?
Gaskiya ne domin haƙƙin kowane malami ne ya jawo mabiya masu imani zuwa ga maganar zaman lafiya domin inda addini ne sokake ne da Allah ya soka da ita to babu yadda za ta bakunci maganar zaman lafiya dole akwai maganar zaman lafiya cikin ta balle ma a wannan lokacin a kasan nan a kuma a Nigeria akwai bambancin ra'ayi akwai kuma malamai na bargurbi tsakanin mu wanda suke hada sar gingimu ko maganar siyasa ko maganar kabilanci ko bangaranci akwai abubuwa da yawa dake hada sar gingimu dan da haka dole hakkin mu ne kuma malamai na addinai mu tashi mu gaya wa jama'a gaskiya game da maganar zaman lafiya bukatan wannan zamantakewa mu gaya musu ga abinda Allah ke so a matsayinka na Krista ka zauna da makwabcinka ga haƙoƙin makwabcinka kuma ka idar da wannan haƙoƙin akan wannan mutum to shine addini kuma amma umurci ko ne Krista a cikin mata sura 5 aya 9 yace ku masu albarka ne masu zaman lafiya ko masu menene ziyartar juna ku karafa juna a cikin imani ko kuma makwabtanku a kuma samu cikakken zaman lafiya za ku zama magadan mulkin sama ko kuwa ƴaƴan Allah a ranar tashin alkiyama ma'ana maganar zaman lafiya ita ce cikon addini in kuwa addini na gaskiya ba a raba ta da maganar zaman lafiya to wani haƙƙi mu ne dole mu gaya musu kuma mu tabbatar mu nan gaskiya amma ba wai mu siyasance maganar zaman lafiya ba in ba haka ba to wallahi yadda Allah ya hada Najeriya har muna zama in haka to da ba mu irin wani abun ake ba to musa abin da zai kai mu domin akwai ƴan bargurbi ko ƴan siyasa ne ko malamai ko kuma masu kodi abin duniya su hada zari gingimu su jazana shi yasa mukan hada kan al'umma kamar wannan kungiyar ma na Peace Revival and Reconciliation Foundation mukan kawo musulmai mu kai ziyara nan mu ga musu ga mun ce zama lafiya tsakanka dan wanka Krista makwabcinka kuma duk addinin mu sokake ne kuma Allah ne ya kaddara cewa akwai Krista a Nigeria akwai musulmai da ma wasu mabanta addinai to dole mu kyauta juna a yi wa juna adalci abin kenan muna nana ta dare rana krista ka baiwa musulmi haƙƙin sa musulmai ku baiwa kristoci haƙƙin su kabilu haka ne babu edda yau kama arewa innan kama arewa innan don Allah a arewa innan don Allah kai krista ka san cewa ba ka da wani makwabci sai da musulmi musulmi dole sani bai da makwabci sai da krista bahaushe ya san cewa akwai su kabilu makwabtansa ne muna ilmantar da jama'a haka domin su fahimci juna su kyautar zamantakewansu baicin haka su yi mu'amala mai kyau domin tawur haka ne za a samu zaman lafiya da kuma cin gaban kasa amma babu a yawon nan ba to wallahi a kwana tashi ba za mu tawo zaman lafiya kasan nan ba shi yasa mun kudurta kuma muna wani abin muka nemi hanyoyi ina ne musulmi zai zama da krista ya tattauna ya ji meye damuwarsa kansa da juna to muna wannan muna su taruka daban-daban da kabilu daban-daban kaman wannan kungiyan in ka tambaya muna zuwa Sokoto muna zuwa Zamfara muna zuwa Katsina muna zuwa Kano kai ka dubi kusan jihohin arewa innan Peace River kusan Lungu da Sako muna tafiya wurin ba mu iya kaiwa ba akwai sakoni ko kuwa akwai group na WhatsApp da ake maganganu a tattauna da juna yadda za a fahimci juna wato covenant sada zumunta innan duk muna idan sakoni a wurin mu je Facebook ne mu je Twitter ne mu je Instagram ne duk muna wannan balle uwa uba ku ɗan jaridu su VOA innan su Voice of Germany mu yi kokar mu ilmantar da su da su BBC duk gidajen muna yi da majallu da jaridu da kasidu dole muna yi taruka daban-daban domin ne mu ilmantar da jama'a akan maganar zaman lafiya domin duk addinai sun koya maganar zaman lafiya don a zauna tare a fahimci juna don ci gaban kasan to ayyukan kenan da muke yi a matsayin na malamai addinai ko mu ga musu gaskiya
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kamu za mu gabatar da wani shirin a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya.
To madalla a gaida Jummai da shirin tsuntsiya maɗaurin kiɗa yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare barkanku da saki saduwa a shirin jawabai daga dattawa. Kamar kullun ga gogon naku Elhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Kwamitin Majalisar Dattawa ya gana da shugaban hukumar zaɓe kan kasafin kuɗin zaben 2019. Majalisar dai na hutu. Hukumar zaben ta ƙara wadin rajistar katin zaɓe zuwa ƙarshen watan nan.
Sunana Zainab Aliyu, ina da shi permanent voters card magarini.
Sunana Sani Muhammad Awad, na yi katin zaɓe yanzu a nan Use Zone 3.
Kwamishina a hukumar Muhammad Haruna ya ce 'yan Najeriya da ke ƙetare ba su da hurumin zaɓe.
Doka na gudanar da zaɓe har yanzu ba tanadin 'yan Najeriya da suke ƙasashen waje su yi zaɓe. Kuma dole a yi ne ta aiki da doka.
Gwamnatin Najeriya ta amince da kafa tashar tsayawar manyan motoci ta zamani ta farko a Obolo Apo da ke Enugu.
Considering legislation that will force drivers to have a compulsory rest before they...
Jagoran yarjejeniyar injiniya Izuwa ya ce lalle direba ya huta bayan aikin sa'a shida. Yayin da fadar Aso Rock ke cewa shugaba Buhari bai ƙara ranaku 10 na hutunsa ba a London, gwamnatin ta ba da hutu Talata da Laraba mai zuwa don babbar sallah. Nasiru da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba Sarkin Baduko a Kaduna Alhaji Usman Sani da Sarkin Jarawa a Jos mai martaba Dr. Aziz Wakili ga mai martaba Sarkin Baduko.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da dawowa wannan lokaci wanda muke ma kanmu jan hankali da tambihi da kuma kokarin tunatar da junanmu akan abubuwan da ke faruwa na kyakkyawar zamantakewa. Na farko dai muna son mutane mu gane cewa Allah da ya yi mu kasan nan ya san yadda kasar za ta kasance mu amma ya so mu zauna tare ne don mu fahimci juna. Idan zaman da ba na karewa ba, zaman da ba zai yi ka koyi wani ba, zaman da wani ba zai koyi ka ba, to me ya kamata a yi sai a lura da cewa da kyarazuman ta cewa shi ne ta gane cewa duk wanda kake ganin yana da wata ƙabila shi ma yana ganin ƙabila shi ta shi yaki. In kana ganin addininka a wurinka shi ne wanda ka imani da shi haka wani ka shiga shi addini yadda ya imani da shi. To ta kyarazuman ta cewa ku za ta yi wa zai idan kaya da ta nema shi ne ka tura ta mutane ne. Imani da kai mutum ne ƙabilar ka mutane ne. Babu dalilin da zai sa yanzu a ce tsakanin da ba Fulatani ana faɗa wallahi wani abin yana ba mutane kunya a ce wai da mun da ba Fulatani ana faɗa ana kasa kashi ana kone kone ana ɓaci shanu ana kone gidaje ana kasa mutane a ce lokaci da aka kasa mutum ta yi kaza ba a da shi. Da kyawun zaman da ke mu suke wanda kiyaye mu da kakannin mu suka yi kowa ya san zamanin da zaka wani ya yi rayuwar shi da ci da su je a sarka to kasuwan ji mutanen da kamar yadda mai mariga ya kan da wani ya ce da duk da cewa manta da ba manta ba mu sani ke tsakanin mu shi ya ce ba mantawa ya kamata ba kamata ya yi mu fahimci babbance babbance da ke tsakanin mu domin mu ce mu samu kyakkyawa da mu kira to shi ya kamata mu yi tsakanin mu ya kamata mu bar dan kabila ka ta zama ita ce sanadiyar fatawa tsakanin mu da kita ba ko kuma addinin ka zama shi ne zai kawo mummunan da mace ta tsakanin mu ba har abada wannan abun ba zai rafa shi yadda mutum yake gani wai iyaye da kakanni mu sun kasa ba kasa wasu ke ba a'a sun yi amfani da hankali ne domin nuna ma duniya cewa dole ne ba ku da juna dole domin haka Allah ya yi kamar yadda muke gani mun haɗa suna wannan faɗa da cin hanci a rashawa da zama wajibi da ɗan ƙasar nan mu ba su goyon baya mu ga cewa an kai da shi nasara domin an samu an maganin wannan matsalar domin cin hancin da zaka rasa ba shi yana da Najeriya ne shi mai da Najeriya nan abin da ta zama shi yasa Najeriya ta zama abin da ma a duniya yanzu Najeriya ta so mu karkuwa a idan duniya ta so mu haskakawa ƙasashen duniya sun so mu karɓar da ɗan Najeriya da ɗan Najeriya da ɗan Najeriya a matsayin ƙasa da ɗan ƙasa na nan to dole ne mu ba hukumomi da suke wannan faɗa da cin hanci da rashawa goyon baya da mu a cimma nasara a kare da cewa Najeriya ta zama ƙasashen ta kawo ta kuma cin kaza ta zama ɗan Najeriya ka je Amerika ka je Ingila ka je Rasha za a ɗauke ka a mutum ba mutum mutum ba ka je Saudiya ka je Libya ka je Egypt ka je Sina a ɗauke ka a mutum ba mutum mutum ba domin duk inda za ka je kana ɗaukar ka cewa kai ɗan gona ne ana kallon ka a matsayin ɗan damfara ba mutumin kirki ba to wannan al'amari shi ne yake ci mana to a baya.
Shi ma Agwan Azare na jarawan Plateau ya ce
zan dauki wannan zarafi ne gargaji gama Allah ya yi mu ya aje mu a wannan kasa fanni daban-daban yare daban-daban addinai daban-daban addini kuma sun rai ne yare yarin da Allah ya mana sun Allah ne domin haka mu rungumi juna mu yi tafiya kamar yadda muka samu kakannin mu waɗanda suka yi gwagwarmaya suka karɓi mana mulki a hannun Turawa 1960 sai da yardan juna da sani cewa suna da yare daban-daban da addinai daban-daban amma duk da haka sun hada kai a madadi sun ga kansu inda Allah ya aje su saboda haka ina kira da babban murya cewa a zamaninmu ya cancanta mu ne mu rungumi juna domin Allah ya ba mu ilimi fiye da iyaye da kakanninmu na da amma sun koye zaman lafiya da juna don me mu a wannan zamanin ba za mu rike wannan amanan ba gaskiya kenan idan mun tuna al'ummar su Sardauna su Abubakar Takwa Blewa idan muka extending nashi bayan arewa zuwa Najeriya gaba daya su Azikiwe Awolowo Chibo Bafemi Awolowo Kenan Cintola da sauransu sun yi zaman kauna suka hada kai suka nemi yanci na kasar mu Najeriya gaba daya haka da mu arewacin Najeriya idan mun duba kwanakin baya irin tracing namu na arewa da kasan Yarba da kasan Igbo daban-daban amma an yi wayi gari sai mun fara gaba kawunanmu bari mu duba inda muka fito ga makama magana ta ce idan baka san inda za ka ba ka san inda ka fito idan mun ga inda za mu ba zai fice mu dawo gida mu koma mu zauna mu yi tunani mu duba yaya kakanninmu suka yi zaman da suka yi zaman lafiyan da mu ba za mu yi ba domin ga ganin zamani da da manoma da Fulani muna yi zaman lafiya kowa yana martaban yunansa kowa ya san a aikin da Allah ya danka masa da manoma Allah ya danka masa aikin noma Fulani kuma Allah ya ba su aikin ciwo ba yanda za mu yi ba za mu yi tafiya tare da juna domin dukkanmu muna da amfani ga rayuwar juna a wannan zamani zan yi amfani da wannan idan muna so zaman lafiyar nan mu koma da zaman lafiyar nan ya cancanta mu dubi wani abu musamman gwamnati ya dubi wani abu kamar haka ina ba da shawara mu koma yadda ake da Fulani su tabbata cewa yayansu wanda sun girma su yi kiwonsu manoma kuma su tabbata cewa sun kiwon gonakinsu da akwai kiwo ko makiyaya shi yasa idan ba Fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona ta kuma kiwo wurin idan manomi ya yi kuskure akwai wanda aka zabi a wurin.
Haka dai, nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Tomadala a gaida Ibrahim. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon muna cewa karfe 5 saura minti 4. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Nigeria ta yi wajen roda a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata kasa da shekaru 20 ta hukumar FIFA da ake fafatawa a kasar Faransa bayan da kasar Spain ta doke ta da ci 2-1 wasan kwata final na gasar da yammacin yau. Spain wacce ita ce zakarun Turai na matakin ta zurawa Nigeria kwallo tun a minti na 13 da soma wasan yayin da ta koma zura kwallo ta biyu ana dab da tafiya hutun rabin lokaci. Yan Najeriya dai sun dawo da karfi a rabin lokacin wasa na biyu inda har suka sami rama kwallo daya to amma kuma lokaci ya yi musu halinsa a daidai sa'ar da wasan ya karkare a ci 2-1. Shahararren dan wasan Super Eagles ta Najeriya Victor Moses ya bayyana cewa ya yi murabus daga bugawa kasarsa wasa. Wannan labari dai ya zo wa masoya kwallo kafa a Najeriya a bazata. Kasancewar Moses dan shekaru 27 da ke takale da kungiyar Chelsea ta Ingila ya soma bugawa kasar wasa ne a shekara ta 2012. A cikin wata sanarwa da ya fitar, Moses ya ce ya morewa lokacin da yake bugawa Najeriya wasa to amma yana ganin lokaci yayi da zai mai da hankali ga takale da sa kungiyarsa kana kuma ya kamata su baiwa sababbin jini dama su ma a dama da su. Najeriya ta fadi matakai biyu a sabon jadawalin mafifitan kasashe a duniya ta hujin kwallon kafa da hukumar FIFA ta fitar a wannan watan inda daga kasa ta 47 a yanzu ta koma ta 49 a duniya mataki daya da kasar Russia da ta karbi bakuncin gasar cin kofin duniya ta bana. An fitar da Najeriya ne daga gasar ta duniya tun a matakin rukuni-rukuni domin kuwa ta sami nasara ne sau ɗaya tal a cikin wasanni uku. A matakin nahiyar Afirka dai kasashen Senegal da Tunisia ne a sama inda su biyun suke a matakin kasashe na 24 a duniya. To sai dai yayin da kasar Senegal ta haye matakai uku domin komawa matakin na 24 din ita kan kasar Tunisia faduwa ta yi daga matsayinta na da na kasa ta 21 zuwa ta 24 a duniya. A matakin duniya kuma zakarun gasar cin kofin duniya wato kasar Faransa ita ce ta dare sama a zaman kasa ta daya a duniya tare da kasashen Belgium da Brazil da Croatia da Uruguay da suke binta a matsayin ta biyu da ta uku da ta hudu da kuma ta biyar yayin da kasar Jamus da ada take ta daya a yanzu ta koma kasa ta 15 a duniya. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaidan Murtala yanzu kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
Hukumar kare haƙƙin bala'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta caccaki zaɓe da aka gudanar a Cambodia kwanan a cikin wannan lokaci tana mai cewa ba a yi gaskiya ba kana an tafka bakuɗi. Ta kuma yi kira ga gwamnati ta sako mutane da suke ɗaure wanda suka nuna adawarsu ga abin da suka kira zaɓen da aka yi na algusu. Abun mamaki ga mutane da dama, Prime Minister Hussein da daddin shugaba a nahiyar Asiya ya sake lashe zabe a matsayin Prime Minister a watan da ya gabata. Yan adawa sun kalubalanci zaben cewa an yi sata kana kuma an yi ba a yi gaskiya ba wurin fitar da sakamakon zaben.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro don nan muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Baba Yakubu Makili
da ita na gabatar da shirin da kuma Salman Aboko wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. David. Mr. Phil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.